Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'az ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na dare yau Asabar 23 ga watan Disamban 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da 'yan sandan nan da aka sallama sakamakon neman na goro daga hannun Baturiya da ke yawon bude ido. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba kan gabatar a duk ranar Asabar. Kuma a yau ma shirin zai dora ne da nazari akan wasu amsoshin tambayoyin da kuma sauraro ku nemi a fayyace muku. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma dai yanzu Baba zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Asabar harin wani jirgi mara matuki a yammacin gabar tekun Indiya ya afkawa wani jirgin ruwan fatauci mai alaka da Isra'ila, a cewar Ambre, wani kamfanin tsaron teku na Burtaniya. Ambre ya ce gobara ta tashi a cikin jirgin ruwan da kuma da ke dauke da sinadarai, wanda yake kuma dauke da tutar kasar Liberia da ya taso daga Saudi Arabia zuwa Indiya. Wani jami'in sojin ruwan Indiya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ya amsa wata kiran bukatar taimako da safiyar yau Asabar. Jami'in ya ce an tabbatar da lafiyar ma'aikatan jirgin da kuma na jirgin, haka kuma sojojin ruwan sun aike da wani jirgin ruwan yaki domin isa yankin da kuma bayar da taimakon da ake bukata, inji jami'in wanda ya ki bayyana sunansa tunda ba shi da izinin tattaunawa akan lamarin. An yi ta samun hale-halen makamai masu linzami da na jirage mara matuka daga 'yan kungiyar Houthi da ke samun goyon bayan Iran kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya tun bayan harin ta'addancin Hamas kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Houthi da ita nuna tana goyon bayan Falasdinawa. Hale-halen sun sa wasu kamfanoni zagaye da jiragen ruwansu ta yankin kudancin Afirka, hanya mai tsawo da tsada. Sai dai babu wata kungiyar da ta dauki alhakin lamarin na yau Asabar. A halin da ake ce kuma, ma'aikatar labaran kasar Iran ta ce wani kwamandan rundunar juyin juya hali ta kasar Iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun Mediterania idan Amurka da kawayenta suka ci gaba da aikata mugun laifuka a Gaza. Sai dai ma'aikatar labaran ba ta yi wani karin bayani ba. Iran tana goyon bayan Hamas a yakinta da Isra'ila da babbar kawarta Amurka da take marawa abinda ta kira miyakun aiki da Isra'ila ke yi a Gaza baya, inda suka kwashe makonni suna ruwan bama-bamai da ya kashe dubban mutane, kana suka tilastawa wasu da dama barin gidajensu. Su jira za su ga rufe tekun Mediterania ta mashigin Gibraltar da wasu hanyoyin shiga tekun. Kafar labarai ta Tasnim tana ambato kalaman Brigadier General Mohammed Reza Naqdi, kwamandan tattara rundunar. A cikin 'yan watanni da suka gabata, kungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran ta kai hari akan wasu jiragen ruwan kasuwanci da suka shiga tekun Bahar Maliya a matsayin martani ga ayyukan Isra'ila a Gaza, lamarin da ya sanadin da kamfanonin jiragen ruwa suka sauya hanyoyinsu akan teku. Fadar White House ta faɗa a jiya Juma'a cewa Iran tana da hannu a cikin shirin kai harin kan jiragen ruwan kasuwancin a tekun Bahar Maliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin jawabinsa na wuni, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa matukan jiragen saman yakin kasar da suka harbo jiragen yakin Rasha guda uku a jiya Juma'a a yankin Kherson na Ukraine. Zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga sojojin, inda ya ƙara da cewa ya kamata matukan jiragen saman Rasha su san martaninmu ga duk mai kisa na Rasha, babu wani a cikinsu da ba zai fuskanci hukunci ba. Sai dai ba iya gano halin da matukan jiragen Rashan da sauran ma'aikatan jirgin ke ciki ba nan da nan. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a jiya Juma'a a bayaninta na sirri akan Ukraine cewa sojojin Ukraine da na Rasha dukkansu suna fuskantar wata adawa ta daban a ƙasa, tana mai kwatanta lamarin da wanda ya kai matsayin wasan ɓeraye a fagen daga. A jiya Amurka ta sake bude hanyoyin jiragen kasa guda biyu tsakanin Texas da kasar Mexico bayan rufe su kwanaki biyu a matsayin martani ga kuraren bakin haure. Ma'aikatar tsaron iyakokin Amurka ta ce an fara aikin ne a jiya Juma'a da rana, inda jiragen kasa na kasa da kasa suka fara bin gadar Eagle Pass da El Paso a jihar Texas. Rufe hanyoyin ya haifar da fargaba ga jigilar jiragen kasa da sashen noma da ma wasu 'yan majalisa akan tasirin haka ga tattalin arziki. Fadar White House ta ce Amurka za ta gudanar da aikin ketarawan jiragen na sa'o'i 24 a kowane wuni har 'yan kwanaki nan gaba. Muna godiya ga haɗin kai da Mexico ta bayar wurin rage matsin lambar masu ƙaura a waɗannan sassa da kuma yaƙi da masu fasa ƙauri da suke sanya bakin haure cikin haɗari, in ji mai magana da yawun fadar White House.
To, a gaida Baba Yakubu Makiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu wanda zai kai mu Najeriya. Bayan da rundunar 'yan sandan Najeriya ta kori kuratan 'yan sanda biyu da aka gani a wani bidiyo a yanar gizo yayin da suke neman wata mata mai yawon bude ido ta basu na goro, 'yan Najeriya sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu game da wannan mataki da hukumar 'yan sandar kasar ta dauka.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Adebola Hamzat ya bada sanarwar korar Jimoh Lukman da Karim Fatai a hedkwatar 'yan sanda da ke unguwar Elele Ibadan. Korar ya jawo 'yan Najeriya da dama sun bayyana ra'ayoyinsu.
Ga Haradin daga Ibadan, ga abin da sun kai mara kyau, korar da aka musu ya yi daidai. Ai, ya kamata gwamnati ta binciko da zaklo abokanin su wanda sun kai aikin tare, kuma a yi hukunci a kansu.
Amma su aka kama da aikata laifin neman Bature ta basu kuɗi.
Ko wanda suka sa su za su zakulo wanda suka sa su wannan abun.
Kana nan manyan su?
Manyan su, suna da manya. Alhaji Abubakar Muhammad Gwandu. In ba a hukunta mai laihi, kullun laihi karuwa yake. Haka yayi daidai. Saboda haka ya kamata gwamnati duk wani wanda ya laihi da masu laihi ta nemo su hukunta su. Bale wadan gari ke an kama su rai da rai. Ai, a hukunta su kawai yayi daidai.
Ila suna da shugabannin su da ke kula da ayyukan su. Me yasa su ba a nemo su ba domin a hukunta su?
Ba ya kamata a hukunta kanana bane. Abinci ko hada manya in suna da hannu a ciki a hukunta su. Shine abin da yayi daidai.
A Najeriya ba 'yan sanda yake neman goro ba ga jama'a.
Gaskiya ba 'yan sanda ɗaya ka laihi ba, mutane da yawa suna laihi, amma rashin hukunci shi ke kawo laihi yana ƙaruwa.
Alhaji Mustapha Kin Gimin Gamdu. Wallahi ba cauta ba, saboda ba shi ne wanda ya dace a kore su. Wai laifin shugabanni manyan 'yan sanda da rili ba su da albashin cikakke, kuma ga mata ga yara su ma suna cikin Najeriya yake. Shinkawa Kongo ɗaya 2,200, yanzu moto na za a shiga wurin aiki, ba kowa da yana da moto ba.
To, kana ganin neman Bature ya taba su cin hanci ba wata hanya ce ta ɓata sunan Najeriya ba?
Ya ɓata sunan Najeriya. Bai kamata a kore su ba.
Me ya kamata a yi musu?
An kamata a yi musu horo.
Sunan nan muka yi laulu ya mi. Kora da aka yi masu, a yi ta yi daidai. Ba su da isi ne ce wai ga wanda ya tura su. Don ba bara na gida ba je ba sata. Dan sanda Najeriya yau ko da sama man su shugaban su ka aika su. In ba yi daidai a bangare nashi ba sa ce da akwai shi koyi. Don so so rai kenan, kai shi yake so. Su suka tara su suka ja bakin titi.
Kana ganin wannan shi yake sa 'yan sanda suna cin hanci bakin titi?
To, ce hanci bai sai dai laida. Ai, ba gama ta. Wannan da aka kora in ka je yanzu ka samu wasu.
Wasu na ganin cewa ya kamata a kori manyan da suke tare da su, ba su kadai kananan 'yan sandan ba.
Wannan dai ba zai shiyuwa ba.
Farfesa Bello Bada na jami'ar Sokoto mai fashin baki ne a Najeriya.
Watan kasan ya zama wajibi yanda muke cewa in sun yi ba daidai ba muna hudin ba daidai ba. To, haka kuma yanzu nan sun yi kokari sun kyauta muna yaba musu. Amma ina tabbatar maka kokarin 'yan jarida ne su suka hana abin mutuwa. Kuma duk kasashe na duniya haka 'yan jarida suke ba su bane abin da zai halaka musu kasa. To, shi yasa kuma ko yanzu da suka dauki mataki akan su 'yan jarida sun nanata. Wannan yana da kyau.
Farfesa, wane darasi ne za a ce wa sauran 'yan sandan Najeriya za su koya game da wannan korar da an kai ma 'yan sandan na jihar Oyo?
Wata Mallam Hassan, in dai ana haka, ina tabbatar ma kowa na shan jinin jiki ne. Ko dore abin da ya lalata al'amari shine daga sama manya sai ya kasance ba a horo.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal. To, masu sauraro, kafin mu ci gaba, a shakata da wannan wakar.
Sarbi a inci na zama gisa.
sashen nan. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. A ci gaba da bitar wasu daga cikin amsoshin tambayoyin masu sauraro da muka gabatar a wannan shekara mai shudewa. Yau za mu waiwayi batun rikicin Sudan da kuma dalilan karancin ruwa ko fari a wasu sassan duniya kamar haka. Ko me ya kawo rikicin kasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a kasar? Mai tambaya mai nasara kuntuwa. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu kasashe da ke kuryar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China da ke nahiyar Asiya a lokacin da wasu kasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita. Idan mai tambayar Malam mai nasara Kuntuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga wurin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya. Wanda ya ci
lallai rikicin Sudan na baya-baya nan, wato wanda ake ciki yanzu, ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu, wato sojojin kasar ne. Wayannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin Sudan, babban su wanda ake kira General Abdul Fattah Burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan, general nasu shine General Muhammad Hamdan Dagalo. To waɗannan mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu. Suna faɗa tsakanin su ne guda biyu din nan, suna faɗan waye zai ɗauko mulki. Ana shirin za a maida ƙasar turbar demokradiyya a cikin wannan shekara na 2023. To rigiman da ake ciki, waye daga cikin su zai jagoranci sojojin ƙasar in an maida ƙasar a ƙarƙashin demokradiyya? Domin yanzu shi General Abdul Fattah Burhan shi ne yake jagorantar sojojin kasar Sudan, wato Sudan Army Forces. Shi General Muhammad Hamdan Guma yana jagorantar sojoji ne na musamman, ba sa karkashin sojojin Sudan, wanda shi na gaya muku daga farko shi Umar al-Bashir ya assasa lokacin da yake kan mulki. To in Sudan yanzu za ta koma turbar demokradiyya, waye daga jikinsu zai jagoranci sojojin Sudan? Wannan rigiman ne ya faɗo tsakanin mutane nan guda biyu. Kowa yana so ya jagoranci sojojin nan, asali ma ba sa son barin mulki ma gaba daya, shi yasa suna fada tsakanin su. Wannan fada tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin Sudan yanzu. Amma wannan rigiman ina ta samo asali? Ta samo asali ne tun zamanin shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki. Kaga shi wai yayi mulkin Sudan shekaru 30 da wani abu. A wannan shekarun sa na 30 din kun tuna, akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan, akwai sojoji na musamman wanda shi al-Bashir din ya assasa, wato Janjaweed, suka taya shi fada a wannan lokacin. Da aka gama fada da waɗannan mutanen 2003 fa kenan muke magana nan, shekaru da dama da suka wuce, shekaru 20 kenan. Sai ya dauko su ya zo ya hada da su a 2013, ya dauke su ya sa ya kira su Special Forces, ya bar sojojin kasan a gefe, yana amfani da su suke taya shi mulki, su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki. To amma kasa dan Adam, ko yaushe in ka dauko shi ka kawo shi kusa da kai, dan Adam Allah ya yi shi mai son mulki ne ko ya yake. Da suka zo kusa da shi al-Bashir, a 2013 suka zana da shi har zuwa 2019. Sai shi wannan General Muhammad Hamdan din ya hada hannu da kuma karfi da yaji da wannan hafsan sojojin Sudan, wato General Abdul Fattah Burhan, suka hada hannu kuma suka shirya wa shi albashar makarkashiya, suka kore shi. Shine aka yi ku na 2019 inda aka sallami shi, aka kama shi Umar Albashar, aka je aka kulle shi. Sa'annan yan siyasa suka tashi kamar za su yi wani rigima na dan lokaci kadan, sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu, to ku zo mu hada mana mu yi civilian military government, wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma yan siyasa a ciki, wato gwamnatin hadaka. Sai aka kira su, aka zo aka hada. To wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati, su ne masu dola, da kuma babban dan siyasa da yake ciki, wanda yake cikin wannan hadakan, shine Abdullah Hamdok. Suka zanna 2019 zuwa 2021, wato shekara biyu, ko kuma za mu ce by 2021 sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki, suka sallami wannan dan siyasan, aka cire shi a layin mulkin kasar. Hasali ma tun lokacin da suka sa shi, su wayannan sojojin guda biyu sun dauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin Sudan, suka dauke shi suka sa ma kansu, suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu. Daga karshe suka zo suka kore shi a 2021, wato last 2021, sai su guda biyu din suka dauki mulkin Sudan gaba ɗaya, suka sa ma kansu, su ne sojoji, su ne gwamnati, su ne waye, duk abin da ka sani a Sudan, su wannan mutanen guda biyu. To amma har yanzu abin da na gaya muku a farkon nan, dan adam koyaushe mulki yake bukata, koya yake. To yanzu wayannan mutanen guda biyu da suka hada kai suka kori Albashar, Umar Albashar, suka hada kai kuma suka kori shi Abdullah Hamdok, wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi Umar Albashar. To yanzu fada ne ya barke tsakanin su, wannan abin da ake cewa personality clash, conflict between two personalities. Wayannan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulkin kasan, irin abin da ya faru a Najeriya ne, civil war da muka yi Najeriya shekaru da dama da suka wuce, wato conflict ne tsakanin shi General Gawan da kuma General Ojukwu a Najeriya. An yi irin wannan rigimar, aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Najeriya, daga ƙarshe dai aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Najeriya ta fi ƙarfin Ojukwu. To wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne, wato shi General Muhammad Hamdan yana jagorantar sojoji da ake kiransu RSF, wato Rapid Support Forces, wanda na gaya muku shi General Bashar ya asasa lokacin da yake kan mulki. Shi wannan babban hafsan sojojin Sudan kuma ana kiransa Abdul Fattah din nan, dukansu biyu suna bukatar su zama shugaban kasa a ƙarƙashin sojan na kasar Sudan. To wannan fada ne tsakanin mutane guda biyu. To amma akwai mutane daga baya wanda suke supporting nasu, cikin su shi wannan Hamdan din nan, Russia tana supporting nashi, tana goyon bayan sa, suna bukata su yi aiki da shi. Shi kuma wancan Abdul Fattah yana samun support na irin su America da Saudi Arabia, wanda ba sa bukatan shi Hamdan ya samu mulkin kasan. To kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin kasa, suna taya mutane guda biyu fada, to kamin a samu mafita yana da wahala. Yanzu irin rikicin da Sudan ta shiga din nan, sai dai addu'a Allah ya kawo ƙarshenta, domin alama ya nuna dukkan su biyu ba wanda yake tunani zai sassauta wa ɗaya don a samu mafita a cikin wannan rigimar. Shine muna addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan fitinan, a mutane su taya su da addu'a. Kuma ka san ita Sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida, wannan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki. Kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita Sudan, kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu, wato irin su Libya, Libya, Chadi, Ethiopia da Egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani, duk suna daga cikin kasashen da suke ƙara kawo wa Sudan rikici na cikin gida, domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu. Kasan ita Sudan Allah ya mata ƙarfin arziki na ƙasa. To kasashen duniya suna ganin duk wanda yake samun control na leadership na Sudan za su iya samu wani abu. To sai dai daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa wayannan mutane guda biyu su samu mafita, don a kawo mutanen Sudan mafita.
Sai kuma maimaitin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan Afirka da Asiya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin Ashiyar Agadez Jamhuriyar Niger Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadez Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka abin da shafi yankin su Somalia su Ethiopia su Eritrea su Kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama sun samu shekara 1-2 zuwa 5 ba su samu ruwan sama ba in ka duka musamman mu na bisa yankin mu Afirka ta yamma mu musamman ma mu na Niger ba ko muke kawo mana fari ba mu na illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefkin mu mino manoman mu kamar tashi hankali ya mamaye su in ka duka zakan mafi yankin Somalia da Ethiopia su duka kago wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su fa cikin fari na yunwa da rashin abinci
to yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya da fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka
mu a bana ruwan da muka gani muka samu anjima ruwan mu da an ga ruwa shekarar shekaru mu da an ga ruwa kuma banda haka nan babban matsalar mu ne Niger muna fama da rashin hanyoyin ruwa hadda sai filayi mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi ayyuki na gine bisa hanyar ruwa shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya me yasa inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shike ka haka nan
to me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China
abin da yasa China take fuskantar harkar fari in ka nuri kasar China abin ai tana da yawa in ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfanonika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma fuska harkar fari
kamar taya ne kake ganin waɗannan kasashen na kahon Afirka za su tankara waɗannan matsalolin
abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haika bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan shi
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen bitar wasu daga cikin ansoshin tambayoyin da muka gabatar ma masu sauraro a wannan shekara mai shudewa. Yanzu a madadin ƙwararrun da suka ansa mana tambayoyin da wakilanmu na ƙasashe ko wurare daban-daban da kuma furdusoshinmu da injiniyoyinmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Manchester City ta fara wasan farko na gasar zakarun Turai da kafar dama bayan da ta doke Red Star Belgrade da ci 3-1 a wasan farko cikin rukuni a Etihad ranar Talata da ta gabata. Rahotanni sun bayyana cewa tsohon dan wasan Arsenal da Real Madrid Mesut Ozil na shirin zama sabon shugaban kungiyar kwallon kafan kasar Turai. Idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa za ku ji cewa Xavi ya tsawaita kontrakinsa a kungiyar zuwa shekara ta 2025 tare da zabin ƙarin shekara ɗaya a wata sanarwar a ranar Juma'a. Kocin mai shekaru 43 ya karɓi ragamar Barcelona akan kontragin shekaru 3 bayan tafiyar Ronald Koeman dan asalin ƙasar Holland a ƙarshen shekara ta 2021. Tsohon dan wasan ƙasar Spaniya Xavi ya jagoranci Barcelona a wasanni 96 inda ya samu nasara a wasa 61 da canjaras guda 16 sannan ya yi rashin nasara kwaya 19 bugu da ƙari kuwa ya lashe kambun farko a kakar wasa da ta wuce inda ya lashe Kofin Spanishin Cup sannan ya jagoranci kungiyar ta lashe gasar La Liga ta 27 wanda shi ne na farko cikin shekaru 4 da akwai yiwuwar mai tsaron raga David De Gea wanda yanzu haka ba shi da kungiya tun bayan barinsa Manchester United a wannan kakar ya yi ritaya in dai har bai samu tahi ba daga wata babbar kungiya Golan dan kasar Spaniya mai shekaru 32 Mauricio Pochettino yace Chelsea ta yi amfani da rashin buga gasar cin kofin zakarun Turai a wannan mako wajen shiryawa wasan da ke gabanta na gasar Premier na wannan kakar. Cristiano Ronaldo na kokarin ganin yadda zai jawo tsohon abokin wasansa a Manchester United De Gea zuwa Al Nassr amma dan wasan kamar ya fi son zama a kasar Turai. Arsenal ta shigo gasar cin kofin zakarun Turai cikin salo, yayin da ta fara gasar da ta halarta karon farko cikin shekaru 6 da kafar dama wajen doke PSV da ci 4 da nema a filin wasan na Emirates. Har yanzu dai muna bangaren gasar zakarun na Turai, inda Onana ya bayyana kalubalen da yake fuskanta wurin maye gurbin Dege a Manchester. Onana ya ce tabbas maye gurbin Dege a Manchester ya fi komai tashin hankali a wurin shi. Onana ya bayyana haka ne yayin da kungiyarsa ke shirin karawa da Bayern Munich a gasar zakarun Turan. Iyayya a fili, magoya bayan Juventus sun cika a filin wasa makil don kin amincewa da sayan Lukaku. Sun ce ya zama dattijo. Iya abin da ya sauka kenan a wannan mako, sai makon gobe in me duka ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
An gaida Salisu Lado Garba. Kafin mu karkare shirin masu sauraro, ga Baba ya sake dawowa da labarai, amma wannan karan a takaice.
A yau Asabar, harin wani jirgi mara matuki a yammacin gabar tekun Indiya ya afkawa wani jirgin ruwan fataucin mai alaka da Isra'ila, a cewar Ambre, wani kamfanin tsaron teku na Burtaniya. Ambre ya ce gobara ta tashi a cikin jirgin ruwan Dokunman da ke dauke da sinadarai, wanda yake kuma dauke da tutar kasar Liberia da ya taso daga Saudi Arabia zuwa Indiya. Wani jami'in sojin ruwan Indiya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ya amsa wata kiran bukatar taimako da safiyar yau Asabar. Jami'in ya ce an tabbatar da lafiyar ma'aikatan jirgin da kuma na jirgin. Haka kuma sojojin ruwan sun aike da wani jirgin ruwan yaki domin isa yankin da kuma bayar da taimakon da ake bukata, inji jami'in, wanda ya ki bayyana sunansa tunda ba shi da izinin tattaunawa a kan lamarin. A hali da ake ce kuma, ma'aikatar labaran kasar Iran ta ce wani kwamandan rundunar juyin juya hali ta kasar Iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun Mediterania idan Amurka da kawayenta suka ci gaba da aikata mugun laifuka a Gaza. Sai dai ma'aikatar labaran ba ta yi wani ƙarin bayani ba. Iran tana goyon bayan Hamas a yakinta da Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka da take marawa abinda ta kira miyakun aiki da Isra'ila ke yi a Gaza baya, inda suka kwashe makonni suna ruwan bama-bamai da ya kashe dubban mutane, kana suka tilastawa wasu da dama barin gidajensu. A cikin jawabinsa na wuni, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa matukan jiragen saman yakin kasar da suka harbo jiragen yakin Rasha guda uku a jiya Juma'a a yankin Kherson na Ukraine. Zelensky ya bayyana jin dadinsa ga sojojin, inda ya kara da cewa ya kamata matukan jiragen saman Rasha su san martaninmu ga duk mai kisa na Rasha, babu wani a cikinsu da ba zai fuskanci hukunci ba.
To duka anan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wunin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya kai mu a ji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarai, sai Fiona wa Mai Nandudu da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma wacce ta sada mu da ku Malama Zainab, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar kwana lafiya. Ma'asalama.